Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barka da kasancewa tare da ku a wannan shiri na hira ta musamman kai tsaye daga wannan tashar radio ta Premier Nagari na kowa kan mita 200.7. Shirin hira ta musamman zai rinka zuwa muku kusan a kowace rana. Da kuma a rinka maimaita shi da safi. Shiri ne da zai rinka tattaunawa da mutane da suka kware kan abubuwa iri daban-daban. Kuma za mu rinka kawo muku kamar da nace shi gidan radio ne zai dauki nauyin kawo muku shi a farko-farkon gabatar da shirye-shiryensa. Nan gaba kuma idan Allah Ubangiji ya sa an yi dace to babu shakka za mu nemi wanda zai dauki nauyin shirin inda za a rinka gabatar da shi kamar yanda za ku ji shi a yanzu. To shirinmu na farko mun tattauna ne da Alhaji Abubakar Salihu Tanko ya kasi wanda muka yi kira da shi a gidansa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa har tsawon sa'a guda. To shine zamu gutsuro muku abin da ya sauka a wannan shiri a karan farko. Hira ta musamman kashi na farko.
Alhamdulillah ranka dade muna godiya kwarai da ka bamu wannan dama ta ganawa da kai. Inda muke fatan tattaunawa tare ko me muka tambayoyin da muke fatan samun amsar su a wajenka. Duk wanda ya ji sunanka babu abin da zai zo zuciyarsa illa batun gwagwarmayar siyasa. Kuma kamar yadda tarihi ya nuna ka fara shiga harkar siyasa tun kana da ƙuruciya. Wato dai tun kafin ma ƙasar nan ta samu ƴancin kai a shekarar 1960. Tarihi ya nuna cewa da kai aka yi wani babban taron jam'iyyar siyasa na arewacin ƙasar nan a shekarar 1956. Gabanin ziyarar da sarauniyar Ingila Elizabeth ta kawo Najeriya a wancan lokaci. Haka zalika kana daga cikin wanda suka halarci taron al'ummar Afirka da aka gudanar a birnin Accra na kasar Ghana a 1958. Taron da aka ce shine ya rattaba jadawalin matakan da aka dauka na yantar da nahiyar daga kangin Turawa yan mulkin mallaka. Akwai ma wani taron da ka halarta da aka kira All Africa Positive Action Conference. Shi ma din a je can kasar Ghana a shekarar 1960. Da nufin daukar matakin gargadi da ma haramtawa Faransa sake gangancin gwajin makaman nukiliya a yankin Hamadar Sahara. Wato Alhaji Tanko ka halarci taruka da dama kuma duk domin ci gaban kasar nan da ma Afirka baki ɗaya. Tun kana matashi har zuwa yanzu da girma ya kama ka. Domin a iya sani na taron ƙarshe da ka halarta shine sanin matsaya game da babban taron ƙasa wato National Conference Consensus Building Group a shekarar 2014. Yau kimanin shekaru 7 kenan. Bayan haka ka rike mukamai da dama a ƙasar nan ƙarƙashin gwamnatoci daban-daban. To amma kafin mu je ga abubuwa irin waɗannan bari mu fara da jin labarin asalinka tukuna daga bakin naka. Da nace asali ina nufin kamar yadda aka sani dai kai mutum birnin Kano ne daga unguwar Yakase. Shin nan aka haife ka kenan? Kuma nan ka zauna lokacin ƙuruciya har ta sawarka?
A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir. Yakase zamani har ta zama duniya ta sani da sunanta. Amma haihuwa a wata makociyar unguwa ce makociyar Yakase ƙofar mata ana ka haife ni. To abin da ya jawo kuwa shi ni mahaifana ba a Kano aka haife su ba da mahaifina da mahaifiyata zuwa suka yi kuma kowanne wani abin sha'awa sun yi auren fari kafin su zo Kano da suka zo Kano suka yi auri junansu har aka same ni.
Daga ina suka zo kenan?
Mahaifina ya zo daga ƙasar Adama amma shi asalinsa ƙabilar Cambawa ne. Cambawa su ne waɗanda suka zo ƙasar Borno kafin Jikunawa su je. To kuma ana jin cewa guri ɗaya suka ɓullo ko Jikunawa ne suka samu labarin ko su Cambawa sun zo ko kuma su Cambawa sun ji labari tare da su Jikunawa da ƙasar Borno suka taho. To amma wannan dogon labari ne bari mu dawo gida. Mahaifana kamar yadda na faɗa maka sun haɗu a Kano suka yi aure da juna kuma a ƙofar mata suka zauna suka haife ni. Mahaifina ya zo Kano yawon makaranta. A da tsarin yawon makaranta iri biyu ne. Akwai waɗanda za su tafi gabas wannan karatun Alƙur'ani tsalla suke yi a haddace har ka zama gangaren. akwai wanda kuma suke tahowa daga can sun yi alkur'anin kuma su tahowa neman ilimin fiqh yadda ake yin sallah yadda ake hukunci a shari'a da sauran abubuwa to shi mahaifina ya zo Kano akan neman ilimin fiqh amma ba shi ya kawo kansa ba a can garin su akwai malami mutumin Kano ake kiransa Malam Umaru mutumin hanga shi ke zuwa can da zamanin da malamai saboda wani ya faru tun zuwan Shehu Usman dan Hodio aka rika aikawa da mutane wanda suka san alkur'ani fanni daban-daban guri na cikin arewa don su koyar da alkur'ani da kuma addinin musulunci amma wannan baya nufin cewa Shehu Usman dan Hodio shi ya kawo addinin musulunci A ya zuwatar da mutanen ƙasar nan suna yin addinin musulunci na tsammanin shekara 700 ko zuwa 900
baya
kafin ya zo
turkashi
ya tadda waɗanda suke musulmi musulmi ne kamar misali ni mahaifina na ga maka ɗan ƙabilar Chamba ne amma mahaifinsa sunansa Abdullahi ka ku tunda aka saba mutum suna Abdullahi an san
musulmi
ne kuma waɗanda suka sa masa suna su ne iyayensa su kuma iyayen nasu ba za su sa masa sunan musulmi ba in su ba musulmi ba ne to haka musulunci ya daɗe a arewa ba Shehu Usman ɗan ya kawo shi ba shi ya sa ake kiransa mujaddadi saboda mutanen da suke mulki a lokacin su ma musulmi ne amma sai suka riƙa kaucewa hanyar da addini koyar to shine dalilin da yasa Shehu dan Hodio shi da yazo kokari ya jaddada addini ya nuna cewa ga yadda fa addini yake dan an hargitsa hanyar maguzanci da tsafi cikin sha'anin addini misali da maguzawa in sun yi kayan sayarwa za su kai kasuwa sai an yi tsafi na neman kasuwa don a samu a sayar da abu da aka yi to lokacin da musulmi suka zo suka ga in suka hana maguzawa shiga addinin musulunci ba ku hasara su shiga ba suka hana su yin wannan tsabi da suke don sayar da kayansu su sai su ki shiga musulunci su sai aka gaya musu ai ma musulunci shi kansa idan ka yi addu'a Allah zai karba sai ka je ka sai da kayanka shi yasa su ma sai suka karbi addinin musulunci in mutum za shi kasuwa sai a ba shi aya ko wata sura da zai karanta ya tafi kasuwa neman sa'a in ya je ya sayar da kayansa to ka ji yadda aka yi sai aka samu cewa waɗanda suka kawo addinin musulunci don kada mutane su waɗanda suke maguzawa su ƙi addinin sai suka ɗauki ƴansu abubuwa waɗanda maguzawa suke yi sai suka haɗa musu suka shigo da shi suka mai da shi suka musanya ya zama a cikin addini wannan kuma haka ko a makka akwai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara cewa ana yi kamar dawafi an yi fara dawafi yadda tarihi ya nuna kamar tun zamanin annabi Ibrahim amma daga baya da tafiya ce tafiya sai kuma ya zama dawafi da jifan shedan da safa da marwa sai ya zama maguzawan larabawa su kuma sai suka karbe saboda sun karbe mulki a makka to wannan ita ta sa sai aka samu lokacin da annabi ya zo ai dawafi da safa da marwa a makka ɗan maguzawa ne suke yi maguzawa larabawa sannan daga baya annabi ya zo ya hana su ya ce wannan baya cikin addinin da annabi Ibrahim ya kafa sai aka yi ƙoƙari aka hana su waɗanda suka yi sayyidina Umaru da sayyidina Usman ai lokacin da addinin musulunci ya zo ba sa cikin wanda aka kafa musulunci da su wanda aka kafa musulunci da shi shine sayyidina Ali saboda shi kuma yana yaro ne dan wan sayyidina manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai ya zama annabi ya dauke shi riko to sai aka sauki wahayi aka bai annabi annabci sai ya zama da shi da matar annabi ta lokacin na Khadija su su ne na farko da suka shiga addinin musulunci sauran sahabbai Abubakar sai na Abubakar yana abokin annabi shi ma ya zo ya shiga sannan sauran sahabbai suka shiga to haka aka yi sannan aka juye aka daina maguzanci aka kama musulunci tsantsa-tsantsa to amma al'adar yanzu kamar kaga laya da mutane suke rubutawa a lokacin annabi ba a rubuta laya an daura a wuya ba to abubuwa da yawa da muke yi yanzu a lokacin annabi ba a yi su ba
daga koban matan
to yawa kamar yawa na dauki kuma hanya amma dai da kyau domin tunda dai tsarin naku shi ne wayar da kai to mahaifana da suka zo Kano suka haɗu suka aure na gaya muka duk a matsayin zawara suka zo amma dai ya kamata in dan baka tarihi ita mahaifiyata farkon zuwanta Kano da mijinta suka zo suka zauna amma lokacin ta haifiyata to sai suka zauna a wani gida na haya a kofar mata to sai zama ita yata masu gidan tana yawan koke-koke suka ce sai babana ya tashi da gidansu don yata koke-kokenta suna hana su bacci to shikenan daga baya ba dan wannan ba dan wa'yansu abubuwa sai ya tashi sai ya tafi Zaria da ya tafi sai ya sake kama gidan haya to shi ne mahaifiyata ta ce to ita ba za ta zauna a nan ba amma daman ya auro ta daga Ibbi amma ita kuma mahaifiyata da mahaifinta da mahaifiyarta Fulani ne amma wani abin mamaki wanda mutane ba su gane ba arewa haɗakar ta arewa tana da yawa kakana na wajen uwa da kakata ta wajen uwa kakana na wajen uwa shi ma daga nan ƙasar Jigawa yake Bafulatani ne ita kuma kakata Bafulatana ce ita kuma daga Gusau Zamfara amma ba Zamfara ake kiranta to saboda haka yadda arewa take kenan duk wanda ka gani haɗaka ce saboda amincewa da juna da al'ada to da suka haife ni a kofar mata sai wata aminiyar mahaifiyata wacce tare aka yi musu aure ba tare aka sun dai aure daidai lokaci daya sai suka yi kawa amma ta girma ita mahaifiyata to sai ita ta roƙi yata da aka fara haihuwa ba wacce take kukan ma wata ce kuma bayan mahaifina aure mahaifiyata ka haife ta amma abin sha'awa wanda ban tambayi iyayena ba da ita ta farkon wacce ba ubanmu ɗaya ba da wannan ta biyu wacce ubanmu ɗaya duk sunansu Aishatu to ban san ya aka yi suka samu duk suna don iyaye daban-daban to daga nan sai ita wannan ƙawar mahaifiyata sai ta roƙi a bata ita waccan yata da aka fara sau ta biyu mai suna Aisha ta renanta ita kuwa wannan mata a kowar mata za ta kira ta taso ta dawo ya kasai sai ta taho ita yata sai ta yi yata hawa sai kuma ta rashin sa'a sai ta gamu da cutar yan rani sai ta zama ita ce ajalinta bayan ta mutu sai ita yata da aka yi ciki na ita koma wurin iyayena ta roƙi alfarma cewa to in Allah ya sake ba da wata namiji ne ko mace to Allah mayar min da madadin Aisha da ta mutu suka yi alƙawari yake mutanen da mutane alƙawari ne to da aka haife ni ya ce to yaye a al'adar Hausawa ina tsammanin har yanzu haka ake yi za a shayar da yaro nonon mahaifiyarsa shekara biyu bayan shekara biyun nan shi ne kuma sai a yaye shi ko a baiwa dangi ko ƙawaye ko menene don a raba shi da nono to hanyar fara cin abinci ya girma wani gurin ya girma a can wajensu wani gurin kuma a dada shi gida. To ni ban da ba dada ni gida ba sai na ci gaba da zama a yaka sai. To sai zama iyayen nawa sun taso da kofar mata sun dawo yaka sai. To abin da yasa ku suka dawo yaka sai shi ma'aifina ya yi karatun boko. Ya kama aikin malamin tsafta. A kai shi mayanka. Wanda in gobe za a yanka dabbobi aikinsa shine a nuna masa dabbobin da za a yanka gobe shikenan sai ya duba lafiyarsu in ya ga duk lafiyarsu ƙalau sai ya bada izini gobe a yanka kuma da sassafe zai je ya tarar wa'annan dabbobin da ya yarda a yanka su aka yanka to sai ya zama ya je da yamma ya bada izinin wa'anda za a yanka garin Allah ya waye da ya koma ya je tabbatar da su ne aka yanka sai ya tarar da an yanka guda ɗaya. Guda ɗayan da aka yanka sai aka ce daga baya duk bayan ya tafi cikin dare ta kama shure-shure. To sai suka ga kasi a sa'ar kuma daman al'ada musulmi ce in dabba tana shure-shure ana ganin za ta mutu ko za ta bin nan sai a yanka ta. Don kata mutu ta zama mushe. To shi da ya je da safe sai suka ce ai ta yi shure-shure da dare an yanka ta. Sai shi to hukunci kuma a lokacin kuma ina tsammanin har yanzu mahauta kala-kala ce. Akwai wa'anda su suke feɗe dabba in an yanka ta. Akwai wa'anda suke ɗaukar naman su bugari. Su sayar har yanzu wannan al'ada haka take.
Tana nan har yanzu.
To yawanci masu ɗaukar nan suna yawo a gari bashi suke ɗauka. Masu yankawar ma yawanci bashi suke ɗauka.
Sai daga baya za a biya su.
Akwai mahauta su kuma zuwa suke yi ko su tura yaransu ƙauyuka a siyo dabbobi a kawo su yanka. In sun yanka su suke baiwa wa'annan talla. To su masu saya su yanka su nasu in sun yanka su ware kai da kafa su sayar. Kuma a ware cinya da wane duk a yin yanka a cikin masu talla wanda zai ɗau cinya ya ɗauka wanda zai ɗau haƙarƙari ya ɗauka wanda haka dai su je su sayar in sun sayar sun dawo su zo su biya. Su kuma in sun haɗa kuɗinsu sai su biya wa'anda suka sayar musu dabbobi. To wannan ita ta kawo da mahaifina ya je sai suka ce wannan tinkiya ga ta mun yanka saboda da daddare bayan ka izinin a yanka ta ta kama shuri-shuri to mun yanka muna jiran hukunci naka sai ce to shi hukuncinsa shi ne su cire kayan ciki tumbi da hanji da hanta da wane ne duk a je a binne su. Nama kuwa a je a siyar. Me hujjarsa ita ce ya san bashi suke sai. In ya ce a rufe dabbar gabaki ɗaya to zai ɗora su a kan bashi. To sai wannan hukunci a nasu tunani cuta ba ta gama shiga cikin jinin naman dabbar ba. In an ɗebe kayanta tana nan cikin kayan ciki a je a binne. To da ya koma gurin shugabanninsa sai ya gaya musu. Ciya to ga ya yi hukunci da ya sha ya yi kuskure. Ai da kamata ya yi dabban nan ga baki ɗaya a je a binne ta. Ya sha to abin in ba Allah a ciki na bar wannan aiki. Ya tattara kayan sarkinsu.
Ya basu.
To ya koyi ɗinki sai ya dawo suna ɗinki. Ya daina aikin nasara ya daina aikin kowa ba zai barance ba shi sana'a zai iya zauna. To shi ne farin ɗinki a kofar mata to amma lokacin kasuwar rimi tana tsohuwar rimi to sai yana da wani guri da yake nan yake zuwa ya sa kekensa ya ɗinki in an tashi daga kasuwa ya baya wa masu gidan a jiya keken ɗinkinsa gobe ya dawo.
To bayan da kuka dawo ya kasai a nan kai karatunka na allo kenan?
To a nan aka sa ni a makaranta. Mashahuriyar makaranta da kwanci akwai mashahuran makarantu kamar guda uku na tsamani wa'anda suke kasan ya kasai kala kala ce ya kasan durmin iya ya kasan durmin zungura ya kasan wane ne akwai wacce suke kira ya kasan yan sarki akwai kala kala to wannan makarantu to mu a ungwon a bangaren mu na ya kasai mashuhuran makarantu akwai makarantar gidan sarkin gini akwai makarantar gidan malam tadda shi malam tadda mutumin da magaran ne ya zo Kano ya zauna har yanzu akwai iyalinsa to shi makarantar sarkin gini ita aka kai ni to nan na fara karatu ina ɗan shekara ko bakwai ko nawa ne ban tambaya ba to a nan na daɗe ina karatu a gurin sai muka yi rashin sa'a malamin namu yana da farin jini mutane iyaye suna ƙaunarsa yana da almajirai da yawa to sai muka yi sa'a sai ya yi rashin lafiya sai ya mutu da ya mutu akwai wani malami shi malaminmu sunansa Bala Adamu a gidan sarkin gini to akwai kuma wani malami Malam Garba gidan sarkin yaƙi sarkin yaƙi shi ne uban Sani Kwangila Sani Kwangila shi ne uban Kabiru Sani Kwangila duk dai a yaƙa sai ne yanzu kan ka je akwai gidajensu akwai tushen gidajensu to sai aka mai da mu muka bayan mutuwar Malam Adamu sai aka mai da mu gidan Malam Garba a gidan sarkin yaƙi to iyaye ba su amince da Malam Garba ba suka riƙa fidda ‘ya’yansu to ana wannan lokacin da mahaifina ana cikin zama suna zaune a yaƙasai sai akwai sarkin harɗawa gari ne a ƙasar Misau to akwai wani attajiri da yake fataucci yana zuwa Kano ya sai kaya turmin alawoyi turmin wane ne ya tafi ya bari a ɗinka masa a ɗinka masa yakan kawo turmi ɗinkin kamar kaya goma ko sha wani abu na sarkin harɗawa wanda a masa babban riga da ‘yan ciki da wando to da yake zai ɗau lokaci sai ya bari in ya koma ya dawo kafin nan an gama ɗinki kuma an yi kwaɗo da zami sai ya karɓa ya kai wa sarkin harɗawa to sarkin harɗawa ya ce masa wannan tela ba ka gaya masa ina kai masa ɗinki shi bai san ni ba ni ban san shi ba ba ka ce ya zo mu saba da juna ba tunda ina jin daɗin aikinsa to da shi wanda ya zo shi wannan ba fita ke ana kiransa Garba mai son kobo da ya zo ya gaya babana sai sha mu je mana tunda bai gan bai san da bai ke aiko min da ɗinki ai bai ƙauna ta ce mai ƙaunar sana kai mai ƙaunar ka ne tunda sarki ya gaishe ni ai dokokin sarki ba zai gaishe ka ce ba za ka ba shikenan sai tashi suka tafi tare da wannan Garba mai son kobo gaisa sarki sai kuma Allah ya haɗa zuciyarsu su zama suna ƙaunar juna to da sarki ya gama da aka gama babana zai dawo sarki ce yanzu ba ka dawo ba ka guri a nan ka gina ka zauna a nan ba ya ce kanan ma zuwa ne sai ya buɗe nuna wani guri bakin kasuwa ya ce ga guri can kana so na baka shikenan to daga nan daga babana ya dawo Kano daga baya ya koma to da ya koma ya je ya zauna da mahaifiyata da kuma wata yata wacce ba uwanmu ɗaya ba to ni kuma da zai tafi harɗawan shi ne sai ya ɗauke ni sa na elementary school sati ɗaya bayan ya tafi ita mariƙiyata wacce ta yaye ni sai ta fidda ni dalili ko a lokacin imaninsu shi ne duk wanda ya karatu boko wuta za shi ita ko ba ta son je wutar jahannama to shi kenan ya tafi da ni to ni kuma ina son karatun boko sai ne ta damun tunin sai da ne shekara biyu ina godo ta mai da ni karanta boko sai shi to yanzu dai ubanka shi ya sa ka makarantar boko in shi yana son ka kaje wuta to sai ta dauke ni sai ta bayar da ni ma gurin mahaifina a har dawo kenan to kuma da ta bayar da ni shi kuma a hun mamaki na ya gudun ga ranar da zago
haka
sai ya dauke ni ma ba ma ya mai da ni makarantar alqurani ba sai ya mai da ni makarantar tsangaya wacce ta kwana ce kamar boarding school kenan to nan ne karatu nan ne saukata ta farko nan ne ta biyu kuma nan na fara haddi alqurani daga sama daga bakara
wato dai gaskiya ne ashe da ake cewa baka yi karatun boko ba
ba ban karatun boko daga sai daga baya a karatun boko na yi da kaina amma ni ne sha'awa ta ta sa na dauna na dage na koya to akwai abin da daman abokaina aka samu makarantar boko da farko su in sun taso daga makaranta sai mu zo su share rereyi sai su koya mun aba chada daga lissafi ɗaya biyu uku ina wannan mahaifina ya dawo aka ba shi ɗinkin kwangilar kayan ‘yan makaranta na middle school daman can ya yi kafin ya tafi harɗawa amma a kan kwangila to wannan karin ma da ya dawo sai aka ce shi wanda yake ba shi amininsa ne shi malam bello headmaster malam bello ɗan barwa aka fi shi sanarwa to sai ya ce ai sai ka zo to lokacin shi babana da ya tafi harɗawa sai aka ɗauki ma'aikaci wanda yake shi albashi yake minsa ana kiransa ba malam ba barbare ne to da babana ya dawo aka ce to za a bashi amma shi ya ce to zai yi amma akan yadda yake yi da kwangila to lokacin ana yin ɗinkin kayan makaranta sau biyu a shekara saboda adan in za a yi abin nan me ake kira akwai taro da ake yi na bikin empire day bikin cikar mulkin sarautar ingila to yara da suke lokacin yan makarantar middle in za a yi wannan ana ɗinka musu sababbin kaya don tura ba sa son su je da wankukkun kaya don na wani sai ya wanku wani kuma sai ya dau zai wanku sosai an kusan a ga bai ɗaya saboda haka to bikin iri biyu ake yi akwai wannan na farko ake kira empire day akwai kuma na biyu shi kuma ana kiransa 11-11 shi kuma biki ne wanda ake yi saboda ran nan aka kare yakin duniya na ɗaya inda aka ci Jamus to duk ƙasashen da suka taru suka ci Jamus to sai suka yi tsayar da wannan rana da suka yi nasara ranar biki to yi ake kiranta 11-11 wato 11 ga watan 11 na shekarar turawa to wannan ɗinki sau biyu ake yi to da babana ya zo aka ba shi yana yi daga baya kuma sai ya ce to inda ɗansa mu mutu dama muna yara mu muke ɗinkin ba shi yake yi ba to shi kenan sai ya ce to ya bar ni ni in ci gaba da ɗinkin sai aka bar ni wajen hijira na dawo na tafi har ɗawa hijira 1957 na yi shekara biyu na dawo hijira 1959 kuma na zauna har wajen hijira 1943 sannan ne aka ba ni ɗinkin kayan 'yan makaranta kwangila na ɗinkawa waɗansu waɗanda suke masu shekaru na ne ko waɗanda suka ɗan girme ni ko waɗanda na girma ciki zan ba ka misali da mutum biyar ko shida akwai Sulagaya sarkin Fadan Kano akwai Sani Geza mai unguwar Wandubawa akwai mai Tamasule akwai Isa Wali
to ya kai kinan a rashin kwaya sai ka shiga har kai karatun boko kuma sosai
to wannan gare da kai mun matashiya
yawa
karatun da ake koya mun a share rereyi da na je middle school sai zama faduwa ta zo daidai da zama
na'am
sai zama wato yara abokaina akwai Miko Abdallah akwai Ali Abdallah uban Naja'atu akwai dai sauran wanda muka yi abuta da su su Ladan Kailani su wani Abubakar Dala ga su nan dai to sai ya zama ina dinki akwai guri a Bene kusa da ofishin headmaster to can daga bangaren yamma to akwai fili lokacin ofishin Malam Isu Kazaure shine senior visiting teacher a nan yake to gaba da shi akwai fili ba a komai sai suka bani gurin nan nake zama ina dinki na to wa'annan su suka ga nan su Miko Abdul su wane ne in ba aji suna ba abin da suke yi wa'ansu sai su zo mi ta hira har ta ya dinki suke yi to sai da shekara 11 ko 10 bayan suna lissafi zan kiyaye ina wani dinki sannan sai 1951 aka kafa NEPU ni na je na shiga to kuma sai na lura cewa NA ba ta son NEPU to ni kuma sai na ga da bar NEPU nan gara ba dinkin nan tunda dai dama ni dinkin nan ba yau da kullum nake yin sa ba in an kira ni na je na yi lokacin empire day ba kuma zan sake yi ba sai lokacin 11-11 to amma akwai danyata da yake raka ni dinkin akwai kuma sauran wayansu yara yan yaka sai
tun da kazo da maganar Nehu bari mu shiga zance
a ai zan gangaro ina zuwa karkaci din duniya ta to akwai yara ina son ne faɗi wanda nakan gayyata su taya ni aiki akwai kamar wani shi haya na batta akwai wani shi akwai Dodo Taylor wanda har ya mutu dinki yake yi yana da ƴaƴansa da jikokinsa da zaka akwai dai akwai wasu su suke nake ɗauka in mun je su taya ni dinki in mun gama an biya ni sai ɗan ba su wani sallama to ka ji yadda aka yi to da na fito-fito na shiga ne ni da kaina sai ci to ga ɗanyata da shi muke ɗinkin nan shi ma da shekara takwas na girme shi ba wai wani dogon girma abin nan ba na shi to shi in za a yi ɗinkin nan a riƙa kiransa ni na tafi NEPU to ka ji yadda aka yi
to a shekara ta 1950 an ce ranar 8 ga watan Agusta a sabon gari nan aka gayyaci mutane masu yawa don mukaddamar da ita wannan jam'iyya ta ku ta NEPU amma an ce wai ruwan sama ya hana da dama halarta sai mutum 8
haka
wanda yanzu kai dai ka rige cikinsu
a'a ba na cikinsu
ba maka cikinsu
ba na ai zuwa ne Malam Aminu ma zuwa ai daga baya shi
to
ai ita NEPU kan ka kawo ta magana wuce ya kamata in bayani ita NEPU mutum 8 ina yadda ka faɗa in kana so sai in kirga maka su
to su wane ne
akwai Bello Ijimu wanda shi ya kira su akwai Abba Mai Kwaro akwai Musa Kaula akwai wani Banife Garba Bidda
to
akwai Muji Speaking akwai Baban Liya Manager akwai Abdulkadir na Adamu Dan Jaji akwai guda ɗaya yanzu na manta daga bayan kana so sai so dan ba mu da lokaci
to su ne dai suka
su suka su ne takwas abin da nake nema maka bayani wallahi iko ubangiji takwas ɗinnan hudu da su aka yi gwagwarmayar NEPU magaji dan batta shi ne na takwas ɗin da su aka yi gwagwarmayar NEPU hudu a cikinsu hudu kuma ba a yi da su ba wanda ba a yi da su ba akwai Bello Ijimu shi kansa akwai Malam Abba Mai Kwaro akwai shi magaji dan batta akwai naman ta na tuna da ya maka amma hudun da aka yi da su sauran ka iya bi ka gani wanda aka yi da su amma ni ba na cikin mutum 8 da suka kafa NEPU ni ma daga ana gaya maka farkon ni shiga ta siyasa ai bikin taro suka yi su ne yan NEPU ai 8 ga watan 8 dinnan suka kafa mutum 8 ne an kira wajen mutum 50 sai aka yi ruwan sama da yawa ba su zo ba sandar masu wane ne to sai daga baya sai aka kira babban taro taron shekara wanda shi ne aka yi cikin hijira ta 1950 aka yi a El Duniya Cinema. To an buga a jarida lokacin ba redio, an buga a jarida ni naji naje dan kaina kallo. A dan ka matsayin dan kallo naji. Amma maganganun su sai suka sha dashe ni. Malam Abba mai kwaro, Malam Aminu Kano, wata Hausha ma mushinci Azumi Mila. Ga sunan dai suka yi maganganu masu ƙayatarwa, kuma maganar ita ce ana danna talakawa, su sun fito su kwaci talakawa daga wannan danniya. Ni kuma sai ta shiga raina, akwai dalili bayan sai daga baya kuntan kama sai ga maka. Saboda haka tun da na taso ni ba na san danniya tun ina yaro kafin wannan lokaci. To da na ji ra'ayinsu ya dace da nawa, to wannan ya ba ni sha. Amma sai 1951 na shiga NEPU, na karɓi kati. Kati na lambata ni ne na 93, wanda kuma yake sakataren kuɗi wanda ya samun hannu a kati shi ne Musa Kaula, wanda yake cikin takwas ɗin nan na farko da suka yi. Lokacin Abba mai kwari shi ne shugaba, sakataren Bello Ijumu, Musa Kaula sakataren kuɗi.
To ya kai ka shiga cikin wasu su takwas kuma, ba sani ba ko su ɗin da ne waɗannan ɗin da ake cewa su ne shamiyar NEPU.
A shugabanni daban, wanda aka kafa NEPU daban. Wa'annan da aka kafa NEPU na gaya maka ba a gina ta da su ba. Guda hudu. Guda hudu aka gina ta da su. Daga baya, bayan an kafa NEPU aka yi tallanta. Mutane kuma suka yi ca suka zo suka ta shiga. Ni ma garin wannan ne da na shiga. To aka zaɓi shugabanni. Amma ni lokacin da aka zaɓe ni ina mataimakin sakataren kuɗi na reshen Kano, zaɓe na na farko kenan da aka yi. Amma daga baya, bayan kamar shekara biyu, sai aka zaɓe ni mataimakin sakataren watsa labarai. Wanda yake sakataren watsa labarai lokacin shi ne wani mutumin jama'ar, ana kiransa Sango Jama'ar, sa'amuni haka. Mutumin Bauchi ne. To sai suka fita daga jam'iyya, akwai hayaniya da yawa don an ɗaure mu, waɗansu ba za su iya jure wannan ba, sai suka fita. To na fito daga kurkuku sai aka bani muƙamin nasa. To amma takwas ɗin da kake magana, waɗanda aka ɗaure kenan.
Su ne shawuyarta.
Su ne shugabanni wanda aka kama mu, kuma dalilin da yasa aka kama mu. Shi ne da za a yi taron Ingila, hijira ta 1953, sai aka yi wani tsari wanda ake kiransa 8-point plan, ajenda takwas, wata manhaja mai an ji ajenda takwas. Amma manufarta ita ce kar a haɗa kan Najeriya. Najeriya ta zama ba cureriyar ƙasa ba.
Yanki-yanki. Na'am.
To mu kuma ra'ayinmu tun da aka kafa NEPU shi ne haɗin kan Najeriya, watar talakawa da haɗa kan Najeriya. To sai mu ba mu yarda da wancan ba, kuma waɗanda suka fito mutane ne waɗanda suke kishiyoyinmu NPC. To shi kenan mu da ba mu yarda ba. Da za a tafi taron Ingila, wataƙila nan gaba sai in gaya maka ya aka wannan. To shi ne muka yi gangami a Kano, ba taɓa yin gangami irin wannan ba. Muka je filin jirgin sama da za su tashi su wakilan da za su tafi Ingila. Da wannan takarda manhaja mai ƙuduri takwas.
Da ita suka tafi.
Za su tafi da ita, mu kuma sai muka tara talakawa airport. Airport ba ta taɓa ganin taro irin wannan ba. Mu yi zanga-zanga a ce wannan takarda da za a tafi da ita Ingila, tura su sani ba ra'ayin talakawa ba ne.
To
shi ya sa muka yi wannan zanga-zanga. to kuma ka san ba za ka taro tare taro irin wannan kace kana da iko da waɗanda suka taru ba to waɗanda suka tarin nan su sadauna da za su tafi ingila su sarkin Kano su Nusi su sarkin Katsina da dai sauran waɗanda za su tafi ingila to an samu yara wanda suka yi abubuwa ba na mutunci ba ba mu muka sa su ba amma da mun kai taro kala kala to ba ka da iko me zai faru to da suka dan su ihu da abubuwa dai na rashin mutunci suka yi to shikenan yan sanda da kyar suka kwashi su sadauna a kai su jirgin sama suka shiga lokacin cikin tafiyar har da Malam Aminu Kano shugabanmu da mataimakin da sakataranmu lokacin an canja ya ta daga Bello Jummu ya zama abokan zukogi dan shi zukogi an zaɓe shi 1952 aka sauke Bello Jummu aka ɗauki zukogi a taron da muka yi a Bidda to wannan shi ya jawo aka kama mu aka je aka yi shari'a mun fi mu tako waɗanda aka kama amma daga baya an saki mutum biyu ne ko uku na manta amma dai zan tuna cewa shi ma abin mai kwaru ba ɗaure shi ba akwai wani Mr. G gida da ɗan lema mutumin mutum zurci ne shi ma tare aka kama mu aka saki shi amma mu sauran aka ɗaya mu shi ne zancen wanda kake shugabanni takwas ɗin da kake magana to aka ɗaure mu wata uku muka yi appeal muka ɗauko lauya wani wani shi Amanke Okafo yamuri ne ya zo ya yi rigima a kotu a sharaɗin cewa a filin jirgin sama laifin da ake cewa mun yi a filin jirgin sama aka aikata shi amma aka kai mu ofishin alƙali a cikin birnin Kano ƙaramin ofishin ƙaramin alƙali alƙali Sani to shi sai ce ai kotun da aka kai mu ba ofishi ba kotun yake son ce kotun da aka kai mu ba ta da hurumi da filin jirgin sama don filin jirgin sama na gwamnatin tarayya ne mai shari'a ko sai ya yarda da wannan hukunci sai su ke mu sai suka sake kama mu yadda muke nan ba rage ba daɗi suka mai mu da mu gaban alƙali aka sake sabuwar shari'a kuskuren suka yi da suka gyara ban san doguwar magana ce to aka ɗaure mu wannan sai da muka yi odar muka gama to ba mu gama ba sai cikin hijira ta 1954 an kama mu cikin hijira ta 1953 to 54 muka gama oda ita ce zaman kurkuku zaman gidan yari muka fito
to Alhaji Tankwaya Gase bari mu bar maganar da ya kunna
yau
da batun mafarin shigar ka harkokin siyasa da irin gwagwarmayar da ka sha a can baya mu koma ga batun aikin jarida
batun mai
aikin jarida
oho
an ce kai ne editan jaridar Kano Comet tsakanin shekarar 1952
Daily Comet
zuwa 1960 shin kafin fara wannan aiki na labarai dama an samu horo ne ko kuma karambani ne kawai
wato abin da ya faru da farko tukur da kana cewa mu bar nefin nan ai duk wannan ma nefin ce
to ita ma nefin ce
eh kawai yagin sheka ke bai kada yagin sheka
to
eh ai labarin Najeriya da arewa musamman sai an sa nefa a ciki domin ita ce jam'iyyar farko a arewa ta siyasa kuma arewa mai kashi 55 na yawan mutanen Najeriya in ba a sa tarihinta ba tarihin Najeriya bai cika ba
kuma wannan jarida ta Kano Comet ta ci
ina zuwa ita jarida Comet lokacin da aka ɗaure mu wanda yake editanta da farko wanda suka ɗauka su NCNC ta zikce shi ya kawo wannan jarida hijira ta 1949 to sai ya ce a bashi Bahaushe ya buɗe shafi na Hausa sai aka waye magaji Ɗanbatta magaji Ɗanbatta ya fara yin Hausa yin edita daga baya sai aiki yana a mataimakin sakataren NEPU sai aikin ya masa yawa sai bari akwai ƙaninsa Mustapha Ɗanbatta shi ma ya yi karanta ya fita shi ba baya aiki sai shi ya zo ya ɗauki aikinsa sai aka ɗauki Mustapha Ɗanbatta to cikin mutanen da kake fada an daure mu har da Mustafa dan Batta
to
Mustafa dan Batta da su babba da gunduga sunan dai su su Aminu Tiya su Alai Shehu dan Tata su mun shi gurin da sai in karanta muka su to sai ya zama Mustafa dan Batta yana cikin mutun takwas din da aka daure mu da muka fito da kuku kafin mu fito da kuku an samu rashin jituwa tsakanin wayansu shugabannin nefu da shi magaji dan Batta to magaji dan Batta da shi Mustafa ya fito sai suka tafi gurin Ibrahim Musa ga Shash lokacin shi ne shugaban NPC na Arewa ga shi to sun zo gurin su neman taimako amma su ba shiga jam'iyya suka zo yi ba sun zo neman a nema musu aikin yi sai Ibrahim ya sa baki sai aka dauki da magaji da Mustafa dan Batta magaji aka dauke shi a bangaren gaskiya ta babanin eh gaskiya ta Kobo magaji Mustafa kuma aka dauke shi a Nigerian citizen to suka ci gaba da aikin su can mu kuma muka ci gaba da nehu
to kenan wani irin muhimmin labari kenan zaki iya tunawa da kuka wallafa a wannan jarida ta tasiri sosai kan kokarin ku na wayar da kan jama'a musamman
abinda na tsallake ban ga maka wayya akai na kuma aikin jarida to lokacin da nake ake tafiyar da aikin jarida su magaji dan Batta su shi kanin nasa
Alhaji Mustafa
tun na cikin masu yawan rubuce-rubuce a cikin Daily Comet a shafin Hausa
to
wani in yi da suna na wani ni in kikiri suna saka to saboda haka su da muka fito da kurkuku magaji Mustafa dan Batta ya buwansa magaji suka tafi suka kama aikin a gaskiya ta Kobo dan lokacin da gaskiya ta Kobo da ita Nigerian citizen duk company daya a guri daya ke buga su to shikenan sai malami ne Kano lokacin ya zama shugaban ne sai shi a tunda ni nake rubuce-rubuce in kama aikin editor na Hausa jaridar Comet har kafin a samu wani wanda zai iya ɗaukar gabara wani aiki da lokacin na da kamar yadda na faɗa maka ina mataimakin sakataren watsa labarai to shi kenan sai na kama to na kama wannan aiki na ci gaba da yi to har sai daga baya sai aka mai da ni kuma ni ne sakataren watsa labarai ci ba mataimaki ba sai kuma tafiya-tafiya ta yi tafiya a hijira 1955 sai aka kama mara abubakar zukogi wanda lokacin shi ne sakataren janar na nefu to sai kuma aka ce ya kamata in ƙara wannan makami na abubakar zukogi rike a matsayin sakataren jam'iyya na riko har kafin a gama shari'ar zukogi a dawo to na zauna sai da shekara zukogi ya yi shekara uku don an ɗaure shi a bidda ya yi apil duk ba a sauke shi ba sai da ya gama odarsa shekara uku aka sauko shi ya dawo to ya karɓi aikin sakatarensa kuma shi ne sakatare har aka soke nefu 1966 tare da sauran jami'u
ainihin wani muhimmin labari da kuka taɓa bugawa a wannan jarida ta Kano kuka buga kuka wallafa shi a wannan jarida ta Kano Comet da ya burge ku ko kuma ya tasiri sosai ga kokarin da kuke na wayar da kan mutane game da sanin yancinsu da sauransu
to da yawa amma wannan tambaya ta zo min bugatata akwai labari wanda yake mun buga shi ya yi tasiri kwarai da gaske amma ka ba ni dama ka bari daga baya na samu sukuni na tuna shi sai in gaya maka
to ma sauran mu iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu huta lafiya.